sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mintoci 19:31:49 sai Clo House 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamtace kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya haka kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana su kuma suna wurin computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Litinin 20 ga watan Agusta na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin mu ya kunsa ga kanin labarai.
Yau Litinin kusan musulmi miliyan 2 suka fara aikin hajjin bana. Ambaliyar ruwa ta kashe fiye da mutane 350 a kasar India. A can kasar Indonesia kuma an sake samun giddigar kasa a tsibirin Lombok na kasar kusan makonni biyu bayan aukuwar wata girgizar kasa.
To madalla kanun labaran kenan kuma kamar da ku ji a cikin kanun labaran duniya a cikin shirin za ku cewa an tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a birnin Makka sai dai bai hana tsawon Arfad ba.
Iwan na sansani na tsayon albat an fara kai mutane sun misalin karfe 12 a kudin kudiya kenan.
Idan muka dawo Najeriya ko shugaban sojojin saman Najeriya ne ya yi kira ga 'yan ta'addan jihar Zamfara da su miƙa kai domin samun sauki.
Su daina wannan al'amari su ba da bindigoginsu su yi sarenda su in sun ki abin da zai biyo baya bai da kyau.
A can jihar Borno ko gwamnatin jihar ta ce za ta dauki dawainiyar gyaran hanyar Gambarunga zuwa Kala Balge da kamfanin kasar China ta yi watsi da shi saboda harkokin tsaro. Kana Sarfi Lashin Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Kusan musulmi miliyan 2 daga sassa daban-daban na duniya a yau Litinin suka fara aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki. Jiya Lahadi suka kewaye Ka'aba. A lokacin aikin hajjin bana baya ga kewaye Ka'aba da maniyyata aikin hajjin ke yi haka kuma ana yin safa da Marwa da shan ruwa daga rijiyar Zamzam sannan kuma a jifan Shaidan. Aikin hajjin na ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci da ya wajaba akan kowane musulmi. Da yake da dama da koshin lafiya ya yi akalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa. Ma'aikatar aikin haji da umra ta Saudi Arabia ta yi kira ga mahajjatan da su kula da tsaron lafiyarsu tare da fatar za a kauce mawa ko kuma rigakafin aukuwar turereniyar shekarun baya da suka zama sanadin mutuwar alhazai da dama. Kamfanin dillancin labarin Associated Press ya ba da labarin cewa a lokacin aikin hajjin shekara ta 2015 akalla alhazai 2,426 ne suka mutu a sakamakon turereniyar da aka yi Amina inda turereniyar ta fi muni. Yawan mutanen da suka mutu a jihar Kerala a kudancin kasar India ya zarce 350 a yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankuna da ambaliyar ruwa ta yi wa barna a jiya Lahadi. Al'amarin da ya ba kyau a jihar da ke gabar teku sananniyar wajen yawon bude ido inda kuma koguna da madatsun ruwa suka batse a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ruwan ya yi awon gaba da hanyoyi da kuma gidaje. Fiye da mutane 800 sun yi asarar matsuguninsu yanzu haka suna zaune a sansanonin da aka kakkafa a jihar. Al'amarin kuma da ke tada tsoron bullar annobar cututtukan da ake ɗauka ta ruwa mara kyau kamar kwalera da gudawa. An ƙara ƙaimin aikin ceto da taimakawa a yayin da bala'in ya bazu kuma ana ci gaba da samun kiraye-kirayen neman taimako daga mutanen da suka makale a kan rufin gidajensu a ƙauyukan da suke cikin lungu. A wasu ƙauyukan ma ambaliyar ruwan ta kai tsawon mita 3 har ma ta shiga cikin wasu gidajen. Hukumar lura da yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce girgizar kasa mai karfin maki 6.9 ta auku a tsibirin Lombok na kasar Indonesia jiya Lahadi. Sa'o'i bayan aukuwar girgizar kasa mai karfin maki 6.3 a tsibirin. Haka kuma an ba da rahoton hucin girgizar har sau biyu a lokacin da girgizar ta auku. Nan da nan ba a samu rahoton ko wasu sun jikkata ba. To amma hukumar lura da bala'i ta kasar ta ce girgizar ta katse wutar lantarki a ilahirin tsibirin. Ta ce gidaje da dama sun rushe a gundumar Sambulan a arewa maso gabashin tsibirin na Lombok. Haka kuma an ji duriyar girgizar kasar a tsibirin Bali da Sumbawa da suke makwabtaka da tsibirin na Lombok da kuma tsibirin Yaba da Makasar a Sulawesi. Girgizar kasar ta jiya Lahadi ta faru ne makonni biyu bayan aukuwar wata girgizar kasa a tsibirin har ma ta kashe fiye da mutane 400. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce a shirye take ta ba da goyon baya kuma kai tsaye ta shiga cikin shawarwari tsakanin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wannan furucin ranar da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya ba da sanarwar dalla-dallan shiri ko kuma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Tun da farko a jiya Lahadi, shugaba Ghani ya ba da sanarwar tsagaita buɗe wuta na watanni uku da kungiyar Taliban. Sau'i bayan hukumomi sun tabbatar kungiyar ta ‘yan tawayen ta kai sumami wata gunduma da ke arewacin kasar har ma ta kama sojojin gwamnati da dama. Shugaban ya ce yau Litinin idan Allah ya yarda sojoji za su daina fafatawa. Matsawar su ma ‘yan tawaye sun mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. Tsagaita buɗe wutar dai ta zo ne lokaci ɗaya da bikin babbar sallah. Nan da nan ba a ji martanin kungiyar Taliban akan wannan sanarwar da gwamnati ta bayar ba. Gwamnatin Jamhuriyar Congo ta ce kullar annobar Ebola a gabashin kasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata, kuma kungiyar lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar. Karuwar yawan waɗanda cutar ta kashe sannan kan hankali da kuma tsoron da ake ji cewa kimanin mutane 2000 sun kusanci waɗanda suka kamu da cutar ya daɗa cakuɗa al'amura a ƙasar, wadda tuni take fama da tarzoma da kuma rashin sanin tabbas akan makomar harkokin siyasa a ƙasar. A ranar 1 ga wannan wata na Agusta aka ba da sanarwar ɓullar annobar a lardin Kivu.
Juma alike na aka saurara da cikakkun labaran duniya. To bari mu faro daga kasar Makka, inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke cikin miliyoyin alhazan da ke gudanar da aikin haji na bana, kuma mun tattauna da shi inda na fara tambayan sa ko mutane nawa ne wannan shekarar za su gudanar da wannan aikin.
Ana sa ran mutane wajen miliyan 1.5 zuwa wajen miliyan 2 wanda yake za su gudanar da aikin hajji a wannan shekara. To kamar dai yadda kuma suke halin yanzu, wani abin mamaki da ya faru kasar Saudiya ba kasafai ake samun ruwa ba, amma
an yi ruwa ne
a masallacin Makka inda ake gudanar da dawaki. Wato sai da aka tsaye da komai ma don saboda ruwa da iska. Halin da ake a nan muna ƙarfi ba, amma nan Makka ruwan ne ya fi ƙarfi da iska, wanda yake ana tsammanin ya kawo ɓarnan wasu gidaje da dai jijiyoyi haka, musamman ma ɗan harkar saye da sayarwa na kasuwanci haka, inda yake iskan nan sai tafali da yawancin kayayyakin da yake aka kasa domin sayarwa.
To an gudanar da tsayo Alfa kenan ko kuma za a gudanar da shi ba da matsala ba? Ruwan bai kai can ko kuma bai tsanani kamar yadda ya a cikin garin Makka ba?
Eh, to kuma yanda yake ka sani iwan nan sansani na tsayon arzat an fara kai mutane tun misalin karfe 12 a kudin kudiya kenan wanda yake dan muka duba a Najeriya wajen misalin karfe 10 kenan na dare yanzu da aka koma tafiya da fitin nan mata ne da kuma mutane masu ramaka domin saboda yanzu an yi kusan yin sallan asuba a nan wato ƙasar Saudiya.
Ya matakan tsaro?
Matakan tsaro kan ai kasan ya ƙasar Saudiya a kowane lokaci suna ci gaba da tabbatar da kyakkyawan tsaro a masallatai ne a kan hanya ne duk inda yake za su tabbatar da za a samu wani matsala za a ga jami'an tsaro a motoci ga su nan da jet suna kai komo don tabbatar da cewa komi yana tafiya ba tare da an samu cikakken harkan rayuka da kuma lafiyar mutane.
Tafi daidai annabin rama na baika Muhammad zulkadari kowa ya.
To a gaida Abdulwahab daga Makka sai Najeriya inda shugaban sojojin sama na Najeriya ya buƙaci 'yan ta'addan jihar Zamfara da su miƙa wuya idan ba haka ba ko abin da zai biyo baya ba zai musu daɗi ba. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Su zo su ba da kansu su ajiye bindigoginsu su bar wannan ta'addanci na kashe mutane haka siddan duk da yake motocin suna da wahala su shiga waɗannan dajuka da ake kira kamar Sabugu ko Rugu Forest da sauransu mu a sama ba mu da wannan shawagin saboda haka su daina wannan al'amari su ba da bindigoginsu su yi saranda su in sun ki abin da zai biyo baya bai da kyau.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Eya Masha Allah Sadiq Abubakar ke ba da gargaɗin karshe ga 'yan bindigar jihar Zamfara. Aika aikar 'yan bindigar dai a jihohin Kaduna, Katsina da Zamfara na daukar salo iri daban-daban a kusan kowane lokaci. Ibrahim Janyau, shugaban wata kungiyar samar da zaman lafiya ne a Zamfara.
Al'amarin jihar Zamfara ya kai lahaula la quwwata illa billahi. Kisan da ake yi a jihar Zamfara ba a yin shi a Borno ba a yin shi a Yobe. Tunda a rana daya an waye gari an kashe mutum 200 a yar Galadima. Kuma ya je wajen ya gani ci da kanshi ha hawaye ga waɗannan bandits din da ke damun maganar gaskiya airport nake ya maganin su saboda muna da daji wanda zamu iya cewa hayyan kankatako ake yi sun kukun daji ne yanzu waɗannan operation daren mikiyan da aka yi gurgudu sun kawo muna ci gaba guru saboda barayin nan sun tafi yankin Zamfara ta arewa Zurmi birnin Magaji Shinkafi da kauran Namuda can suka koma kuma gurgudu yanzu ana samun nasarori na kashe su ko yanzu shine muke kiran gwamnati ta karo sojojin nan Air Force.
Masana tsaro na ganin irin barin wuta da jiragen yakin sojin saman Najeriya ke yi a dazukan jihar Zamfara ka iya sa 'yan bindigar su sulale zuwa jihohi makwabta abinda ka iya jaza wata sabuwar matsala ta daban amma babban Hafsan rundunar sojin saman Najeriya Eya Masha Allah Sadiq Abubakar ya shaida min cewa farmakin operation drone mikiya da suke yi a halin yanzu da jiragen yaki ba ta kaitu kadai bane ga yankin Zamfaran.
Wannan operation da muke yi wanda muke kira drone mikiya ba wai muna yi Zamfara da Katsina kai bane jiragen da kake gani a gun suna zuwa birnin Gwari suna zuwa har dajin nan dake kasan Niger State suna extending wurare daban-daban shi sa muna da wide coverage din da zamu tabbatar da cewa duk abin da ke gudana a ƙasa muna gani kuma zamu yi dauki duk mataki.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To zamu rufe taskar rahotannin namu ne da rahoton yunkurin samar da hanyar da gwamnatin jihar Borno ce za ta yi a Gambarun Gala zuwa Kala Balge sakamakon aji aikin da wata kamfanin Chinese ta yi domin matsalar matakan tsaro. Ga Haruna Daura Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Borno ta ce za ta soma aikin shimfiɗa hanyar da tashi daga garin Gambarun Gala zuwa karamar hukumar Kala Balge dake Borno ta tsakiya don baiwa al'ummar wannan yanki dake fama da matsalar rashin hanya damar gudanar da harkokin cikin sauki. Gwamnan jihar Borno Kwazarul Kasha Timani da ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da wasu manyan taraktoci da aka siyo a kan kuɗi fiye da naira miliyan 550 don soma aikin shimfiɗa wannan hanyar da kuma suka yi ta fama da matsalar hare-hare a yankin kungiyar Boko Haram a baya. Hanyar Kala Balge yana tazaran kilomita 35 ne daga garin Gamborun wanda kuma tun kafa wannan karamar hukuma fiye da shekaru 30 ba ta bashin fitatiji ko so guda ba wanda kasari ma da zaran an ce an samu ruwan sama mutanen da ke karamar hukumar ran wato a kala balgen kan tattara yanasu ne su dawo makwautan kananan hukumomi da gudanar da ayyukan su saboda rashin kyawun hanyar da ma babu motar za ta iya shiga waɗannan wurare a lokacin damuna gwamnatin ta ce kuma za ta taba aikin hanyar da ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Gamborun da hanyar zakan fada cikin mummunan yanayi musamman na ganin cewa ita ce hanyar da ta tashi daga garin Maiduguri har ma zuwa wasu kasashen Afrika da mafi yawan 'yan kasuwa ke binta wajen fitar da kayayyaki ko kuma shigo da wasu kayayyakin. Alhaji Adamu Lawan da shi ne kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno wanda kuma yaban karin haske game da wannan aikin nasu kamar haka.
To alhamdulillah wannan hanyar da aka sani da abin da ya tashi daga Maiduguri zuwa Gamborun ala hanya ce ta gwamnatin tarayya an ba wa kamfanin nan na Chinese CGC su gyara hanyar ba abin da ya faru saboda wannan matsalolin wannan abin na Boko Haram shi yasa wayannan mutanen suka bar wajen an kashe musu jama'a ma'aikatan su. To mu sai yanzu muka je His Excellency mai girma gwamna ya sa muka je Federal Minister of Works muka je muka ga cewa mu za mu iya mu zo mu yi wannan aikin a wannan ma'aikatar mu ta Boma abin da yasa suka ce to sai suka kira wannan turawan muka zanna muka yi meeting da su sun yarda za su ba mana wannan aikin mu mu yi ta saboda mu ba mu ba lokaci ba mu san lokacin da wannan abin zai kare mu zo mu yi wannan aiki zo su yi wannan aikin ba dalilin da yasa kenan muka ce za mu fara wannan aiki
kada ka mun zai dauke ku kamar tsawon wata na ko kuma shekara nawa kammala wannan ayyuka
wallahi Allah da a yadda muka yi niyya mu yi wannan aikin insha Allah ba zai dauke mu zuwa watanni 5 zuwa 6 ba saboda hanya ne wanda ba a taba shimfida a wannan hanyar a wurin ba kuma akwai gada wanda ta riga ta baci dole za mu gyara
za mu mutanen wannan yanki alƙawari kenan cewa cikin wannan ƙanƙanin lokacin Allah da za samu hanya
insha Allah wannan Allah da samu wannan hanya
Alhaji Adamu Lawan kenan kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno ke bayani game da hanyar gwamnatin jihar na kokarin shimfida wannan sabuwar hanya da ya tashi daga garin Gamboru zuwa karamar hukumar Kala Balge Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Malam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilan makula da su. Tun da jirgin nan Yamani, shi jirgin nan Ingila, to ja ka da Italiya in ya dan koka ya kariya. Bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne sai saya yau.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Kambatin takaddamar fili da ake mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filinsa dake unguwar Bahar Quarters dake Gombe wanda a makon da ya gabata ya bayyana mana cewa mutanen da yake zargin sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Danƙombo cewa shi ne ya karbi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar inda shi kuma Haruna Umar din ya sayarwa da mai mukamin sarautar gargajiya na kan dare dake zama majida dan waja batun da ya kai ga wata kotu har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama akai shi dai Alhaji Adamu Muhammad ya musanta magana cewa gwamnatin jihar Gombe ya karbi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taba zama da gwamna yayi wata magana akan fili ba bayan mun gama gabatar da shirin makon jiya akan bayanan Alhaji Adamu Muhammad da yace akan turo lauyoyi daga ofishin Chief Jojin jihar Gombe a madadin gwamna Ibrahim Danƙombo dan kare gwamnati akan shari'ar filinsa da ake majiya mai tushe daga ofishin Chief Jojin Hakila Y Heman ta ce babban alƙalin ya ce yana ganin Alhaji Adamu ya yi tuntuban harshe ne dan ba mamaki ofishin Anthony Jarar na jiha ne wato ofishin kwamishinan shari'a dan tsayawa gwamnati kan irin waɗannan lamura ba babban alƙali ba za mu ci gaba da bin wannan lamari dan gano hakikanin abin da ya faru amma yanzu ga ci gaban korafin Alhaji Adamu Muhammad
kuma kan kotu ya hauka kare da kotu yanzu mai matsayin ka ko
yanzu a matsayin kotu ina ci gaba ko na taddar ya gina filin nan ya shiga shari'a ba ta kare ba ina da dawon da karatun lawyer yake yanzu a duk kusan dalilin irin wannan matsala
shi yasa ka tura shi lawyer
ya ma gama musu yanzu zan tura shi jami'a yaje ya gama wanda ko ba ma gaba na gumbuwan yaran da yake ci gaba da shari'a ko na taddar ya sa kansa a cikin wannan gida ya gina a higa kwanta shari'a ba ta kare ba nake bin abin da lamana ta fannin shari'a
yawa to wai shari'a nake so na ji ya kuka kare daga nan kotu a Gombe
mun kare daga alƙalin da muke shari'a gaban sa Suleiman ya Abubakar mu ya kore shari'a daga gaban sa shine yanzu nake kan appeal na yankin sunan appeal na tura ana nan ana buga record za mu tura kuma musamman ma
gano cewa
musamman ma rijistar din kotun
eh ma wato kotu ta gano cewa kai ne baka gamsar da ita wace sai ta kore shari'a ko me ka fahimta
wato abinda kotu ta fahimta wani ne can yayi mata ya kama wata ya kama kafar kotun ta kasa yake so a danne ni wanda wasu ne daga cikin tuhen shari'a na jihar Gombe na samu labarin wannan shi kuma alkali Allah ya sa mai imani ne yace to in yi haka in je gaban Allah ya ce me saboda haka yace abinda bi masa kawai ya kore shari'a muka je karanta fannin shari'a yace to shari'a shi ya koye ya dismiss din sa ma daga wasa gaba daya saboda haka a ci gaba muna tawowa hawan jini bige ne
wato ma'ana eh kafin mu je ma ga magana hawan jini ya nuna ya kori shari'a bi ce ya mallaka wa
wadannan bi mallaka ko ya mallaka wani filin nan yaje gaban Allah ya ce me saboda haka shi bai mallaka ko kuma wallahi wannan alkali in ga alkali mai imani ne dai ban taba gaban irinsa ba mu yi shekara uku muna shari'a a gaban sa ban taba taka kafata kai in ga wani ma yake can ba sa ban taba gani ba Allah saka masa da alheri
sunan wata ir
wasu ne ba ko wata ciwa ban taba ganin wani ko can ba kai ban taba hannu da shi wallahi kuma a cikin mu wanda muke zuwa a dafannin wannan yara ba wanda naga ya taba hannu da shi in yazo zai bude kofar din sai shiga in ya fito ya bude mota tana bude ya shiga ya tafi ka je dai dan ku inda za a ciwa ciwa wanda muke hira da shi din na kota dai dan sai din hira da shi ai dai dan mai imani ne shi kuma ya san abin da aka kukkulla domin a wannan abin da ake tafiya akai saboda haka yake bin shari'a yake bi amma roke shi akan ya murda ya baiwa wani amma ya ce a shi kawai zai kore a nan gaban sa ta yi gaba kuma ni a shirye nake da ci gaba da shari'a
shikenan da aka baro kotu sai ka ce sai ka samu matsala ta
rashin lafiya wannan jini ne doke ne na jin a takaice na yi wata uku ma bana fita amma yanzu Allah da ikonsa har gona nake zuwa a jihar Bauchi
ka bar Gombe ga wadai saboda kada kwaci ma gonar ita ma
koyi yawa kai ka fahimta saboda ba zai iya bude gona a Gombe a samu wasu mututa irinsu a ce ai gwamna ya karbe wanda ba halin gwamna kenan ba wanda na san wannan ba halinsa bane sai na dauke gaba daya yanzu haka a jihar Bauchi nake mashin ma naira 800 nake hawa kafin je garin da nake aiki daga bakin dinduma
oh dinduma nan kan gada din
kuma kan gada daga nan nake hawa mashin in shiga in tafi akwai wani gari wanda ake kiransa gengen to a gengen nake noma
ta wajen bangaren Yankari ne ko
yawa yana yamma da Yankari iya kudu da Bauchi a nan nake noma shinkafa ma na jina zuwa ya kai buhu uku
to ai ka alaja da mun kan murmure ina jin zaka manta maganar filin
magana fili fa na kusan barin ta gado tunda na faɗa maka fa na tabbatar da lauya yanzu ɗana ne yake karatun lauya saboda irin wannan matsala in ma da ta dare na ganin gurin gurin ne shiga to wata ran za ta yace je kotu ku ya gina shiga
yanzu alhaji Adamu a takeice wani me kake so ka ga an yi wanda zai gamsar da kai cewa ma adalci
abinda nake so na ga in yi ni a tabbatar min da filina inda mai son sa ko a ina ne a matsayin nawa ne yazo mu daidaita saboda ba bukata ta in gida Gombe a matsayin kadara na sai gida ma na sai kudin na a matsayin kadara amma kuma aka zo aka min sama da fadi aka bin kai aka min dodoro da gwamna wanda ba hadin gwamna kenan ba
wannan filin na san wannan anguwar kowa ma wanda ma watakila yake jin labarin anguwar jare ita ce anguwa kusan zance ya dade mafi tsada a garin Gombe
kwarai da gaske
to shin wannan filin a ganin ka ko kuma watakila inda za ka yi kiyasi yanzu kamar zai kai nawa
a yanzu a takaice a gurin yanzu haka akwai filin miliyan 20 akwai 15 guda daya wanda irin na wanne amma bambancin su da na koye dai wanda ya dan fi fuska amma mu dai 20 miliyan 15 za ka hakiki sai da filiyawo amma waɗannan mucuta suka zo suka tankwasa shi suka ce wa an sai da 1800 wanda aka sayar wa haka aka sayar masa to ni yanzu ahira ana kai ya saboda miliyan 3 kuma nan nan ci gaba
ba gudu ba
jarida a ina ina kafurun dona na ja kafurun dona in bai gudu bane ba zan gudu ba gwamna in gwamna in kotu tace ta karbi filin to yanzu ma kotu ai akwai dama wanda zan bi diddigi in ga me yaji din karbi filin in tana ta na gaba da ita yau in kuma mutum in kuma duk abin yake fa akwai inda zamu jiwa haimu nuna Allah Allah fi karfin komai yanzu muna bin daki daki ne ba bangaren kotu muke bi yawa in mun gama da bangaren kotu muka kotu ta gagara to Allah mai kowa mai komai kuma he mu koma yanzu ma muna tare da shi shike ba mu ikon yin komai yawa to amma za mu fita diplomasiya yanzu muke bi fannin shari'a tunda fannin ya kai uku yanzu fannin shari'a muke bi
shikin alaja da mu zanci yanzu ta kila zaki iya gamuwa ma da shi gwamna da kace an yi amfani da sunan sa
bare
da
gani na sani amma shi bai sani ba
me zaka faɗa masa
gwamna ne a yanzu ina game da gwamna gaisuwa ta alkhairi da ado alkhairi da kuma in har ya fahimce ne cika gwamna ina dauke damuwa ya kara da hikuru a ne mun dodo rudo da kai akan kakar uwa da filin rani ko ka zaka iya tunawa akwai lokacin da ka kira ni muka zauna yace a kai ba a taɓa wannan ranan ba ce to ai kariya da kai an ce kai ne ka kira ni muka zauna ka karbi fili a hannuna ka bai wa wani Haruna Umar Haruna Umar kuma ya je sayarwa wani alace masa na taddari maji dadin waja a matsayin sa na ma'aikacin gwamnati ya zo sai fili na so ya gida na garari ya bar Adamu a cikin talaka ƴan uwansa kuma alhamdulillah wannan zama da nake cikin talaka ni na gamsu saboda wannan zama fata muke zama mai mana Allah sai zama mai mana alkhairi
Alhaji da mun gode kwarai sai mun tuntube ka nan gaban Allah da.
Na'am, madalla Allah nuna ma.
To masu raro kun dai ji korafin Alhaji Adamu Muhammad kan filin su da yace an kwace masa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuba bangaren gwamnatin jihar Gombe domin jin nasa bangaren. Yanzu amaridin Nasir Adamu El Hikaya. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake ka muku wani sabon shirin mu kasance lafiya
to madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma in Allah ya kai mu sati mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin inda aka kwana tare da Sarfil Hashim Gumel da kuma Nasiru Adamu El Hikaya da ke kawo mashi da ke bin diddigin wannan labarin to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan karan a takaice Amurka ta ce a shirye take ta bada goyon baya kuma kai tsaye ta shiga cikin shawarwari tsakanin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo shine wannan furucin ranar da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya bada sanarwar dala wato dala shirin na kuma yarjejeniyar tsagaita bude wuta tane da suka mutu a jihar Kerala a kudancin kasar India ya zace 350 a yanda dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa yayi barna jiya Lahadi alamarin dai ba kyau a jihar da ke gabatar gabar teku sananniyar wajen yawan bude ido inda kuma koguna da madatsun ruwa suka batse sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma awan gaba da hanyoyi da kuma gidaje Fere mutane 1800 sun yi hasarar matsugunnin su yanzu suna zaune a sansanin da aka kakkafa a jihar Gwamnatin Jamhuriyar Congo ta ce bullar annoba a gabashin kasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata kuma kungiyar ta lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun karuwan wadannan wato da cutar Toma da Allah da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin wanda Alhaji Adamu ya kamata samu bar samu daman shigowa dawowa ta kawo muku ba yanzu amadan ita Jummai din da ta sai makamin mu gabatar da shirin sai Cubahiro Jodone da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ai wake cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.